بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godewa Allah madauki da ya sake hada mu a wannan marece. Maricen Lahadi 18 ga watan Ramadan a shekara ta 1439 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 3 ga watan 6 a shekara ta 2018 alisafin miladiya. Darasinmu na wuni na 18 kenan na karatun tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka a unguwar Galadanci da ke birnin Kudu a jihar Jigawa a tarayyar Najeriya kuma ko? Allah maɗaukaki a suratu Ali Imran za mu tashi a aya ta 164. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Tuna ga mu tsaya iya wannan muga inda za mu kare da ita insha Allah. Allah maɗaukaki yana abin da ke kama da rantsuwa da tabbaci, don laqad ana kaddara rantsuwa kafinta, kamar Allah yana cewa ne wallahi kuma lalle haƙiƙa, mannallahu alal mu'minin, Allah ya yi baiwa ga muminai. Iz domin kuwa, iz tana zuwa zarfiya tana nufin hina, yayin da, iz tana zuwa domin ta'alili, to ta fi dacewa da ta'alili a wannan wurin fiye da kasancewarta zarfiya, domin ta zama zarfiya ta zama tana da alaƙa da wancan lokacin ne kenan kawai, minnar iya wannan ta tsaya. Amma ko wannan minnar ta Allah maɗaukaki da yawa muminai, minna ce mustamirra, in an ce minna ana nufin baiwa da ihsani, kyautayi da kyauta gwaggwaɓa. To Allah maɗaukaki yana gaya mana cewa ya yi baiwa, ya yi kyautayi, ya yi kyauta, kuma ya kyautata, ya yi babban alheri ga muminai. Iz domin kuwa ya aiko musu, ba'atha fihim, ya aiko a cikinsu, rasulan, manzo manzon da yake min anfusihim daga cikinsu yake daga jinsinsu mutum irinsu ba aljani bane ba mala'ika bane shi da abin da ake nufi da min anfusihim baiwa ce ko ba baiwa ba ce ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu baiwar da aka yi wa dan adam da ta kai ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sakamakon aiko shi ne duk wani mai shirya ya shiryo duk wani kintsatse ya kintso da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba a matsayin manzo da Allah bai aiko mana shi ba da yanzu ba mu san Qur'ani ba ba mu san sunna ba Allah ne kawai san halin da ake ciki da yanzu wasu suna nan da bantansu in ma ci gaban rayuwar duniya ya zo musu da yanzu suna coci haka ne ko ba haka ba za ku gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya ko ba za a yi gode ba wajibi ne mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene aikin nasa da ya zo din min anfusihim gashi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata aiki uku yake yi a wannan zuwan da yayi a matsayin manzo da farko yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah ayatihi ay ayatillahi yawa ayoyin na Allah ne sawa'un alkauniyya da kuma almatluwa shar'iyya alkauniyya ana nufin na halitta mu'jizozi abinda ya shafi abun mamaki na halitta yadda Allah ya yi sammai da ƙasa ay ayoyi ne domin samun sama da samun ƙasa da yadda suke gudana da rana da wata da taurari da ɗan adam kansa da yake yawo a bayan ƙasa duk alama ce ta cewa akwai mahalicci to wannan ayoyi ne su ake ce ma'ayat wani iri kauniya ake ce musu kauniya ma'ana ayoyin halitta ayoyin shari'a kuma su ne ayoyin cikin Qur'ani shi sa malamai suka ce yatlu ɗin nan lafazin yatlu yana da ma'anoni uku in Qur'ani ake zance to tilawatu lafzihi shi ne karanta lafazinsa akwai kuma tilawatu ma'anahu shi ne ta'limin da sharhin da yake yi akwai kuma tilawatu al-ahkam shi ne tabbaka wato aiki da abin da aka faɗa a cikin ayoyi duka ana kiransa tilawa haka tilawa abu uku ne karatun lafazi bayanin ma'ana da kuma me aiki da madmunin abin da ke cikin ayoyi duk yana cikin ma'anar tilawa kuma asalin lafazin tilawa dama daga tala yatlu wani abu na bin wannan domin haka Qur'ani yake aya na bin aya ko to shi yasa ake ce masa tilawa ma'anar tilawar wani abu na bin wannan asalin kalmar kenan a larabci haka idan mutum yana karanta alqur'ani yana tilawa tilawar ma'anarta shine karanta wata ayar bayan wata wannan na bin wannan wannan na bin wannan to kuma sanin yana da wannan ma'anar ta karatun lafazi karatun ma'ana da bayyana ma'anar da kuma aiki da waɗannan ma'anoni to aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine ga su karatun ayoyin da wannan ma'anonin uku shi a ƙashin kansa yana karanta lafazin yana bayanin ma'anonin sannan kuma yana aiki da abin da yake karantarwa ana koyi da shi wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su yana tsarkake su me yake nufi da tsarkakewa yana fitar da dattin zuciyarsu dattin kafirci dattin munafinci dattin hasada dattin duk mummunan abu da ke zuciyar mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya fitar da shi malamai suna cewa a wannan yana nuni akan jawazu idafati shay'i ila sababihi in kun gane halaccin araba abu zuwa ga sababinsa domin kuwa asalin tazkiya tsarkakewa ta zuciya da shiriya wa yake yi Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kuma sannan ya faɗa suratul nur wallahu yuzakki man yasha walakin Allah yuzakki man yasha amma Allah shi ke tsarkake zuciyar wanda ya so to gashi nan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yatlul ayat wannan ba rikici mun gane karanta ayoyi ko to an ce yuzakki tsarkakewa sai a ce wannan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sababin Allah ya tsarkake mu, domin kowanne abu yana da sababi. Ai kuga Allah subhanahu wataala ba shine ya sauko mana wannan aikin muke gani ba, ko baka ba nasa a zuciyar yayi, amma akwai sababi. Sababin shine ta'alimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan da yayi da alqur'ani, zuwan da yayi da ilmantarwarsa da karantarwarsa da fadakarwarsa, sai mutane suka karba. Karbar da suka yi sai Allah madauki sakamakon wannan sai ya shiryar da su. Kun ga Allah ne ya shiryar, Allah ne ya tsarkake zukatan, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai sababi. Yawa, to kun ga nan min babi idafati mene ash-shay'i ila sababihi, an yi idafar abin zuwa ga manzon Allah, an ce yuzakkihim, kamar shine yake tsarkakewar alhali kuwa Allah ne yake tsarkakewa. To a wannan babin zaka sa wannan cewa an raba ne saboda a sababi, kamar maganar hidayah din ita kanta da muka wannan aya Allah madauki ya fadi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, amma kuma Allah madauki ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, kana shiryarwa. To shi yasa malamai suka ce can an ce kana shiryarwa, nan kuma an ce ba kai kake shiryarwa ba, Allah ne. To ne shine yasa malamai har suka raba shiryarwar iri biyu, ko akwai hidayatu irshadin wa dalalatin wa bayani, ko akwai kuma hidayatu tawfiq. To ta tawfiqin nan ta zuci shine aikin Allah, amma ta bayani da wa'azi da ilmantarwa da karantarwa ta waye? Ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka nan kuma sauran masu wa'azi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsarkake zukatanmu, ma'ana shi sababi ne na tsarkin zuciyarmu, Allah ne yake tsarkakewa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, wannan ba rikici ko inda ta'alimi dama aikin sa ne, yana ilmantar da littafi. Littafi ko ya zama jinsin littattafai, yana bani labarin alkitab gaba ɗaya da littafan da suka gabata, shi ya bamu labarin su cewa ma akwai annabawa kuma sun zo da littafai. Kuma an ce alqur'ani shine alqur'ani, ma'anan an ce alkitab ana nufin alqur'ani, yana ilmantar da mu, yana koya mana karatun, sannan kuma wal hikmata tare da sunna. Sunna ita ce hikima, kamar yadda magabata suka fassara abinda ake nufi da alhikima. Don haka kamar a ce yana koyar da mu alqur'ani da sunna. Wannan fassarar cewa hikima ita ce sunna ya zo a bakin sahabbai da tabi'ai ne, haka ba sabon tafsiri ba ne, daddaddan tsohon tafsiri ne, cewa alhikima a cikin alqur'ani ana nufin a wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma ma'rifati asrarish shari'a, kamar da sa'idi ya saba ambata zai zo ya gaya mana cikin nan, yana cikin in an ce hikimomi sirrin shari'a, me yasa Allah ya kaza, me yasa Allah ya kaza. Wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan bayyana sababin kaza shine kaza, amma duka ga ina ne a cikin sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ko da sun kasance gabanin haka, mana lalle sun kasance gabanin haka, la fi dhalalin mubin, wannan ana ce mata in al mukhaffafa min athqila. Yawwa, ba shardiya bace, eh ita alama ta dama kaga lamun a cikin khabar din. Yawwa, wa in kanu min qablu sai aka ce me lafi, to alamar wannan la in din kenan, in wannan in din mukhaffafa min athqila ce, ba ta taukidi bace ta inna, ko yawwa, amma haka ake kawo ta, tana nufin kamar da muka fassara, ko da dai sun kasance, kuma su ce yana bayanin lalle sun kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saƙonsa, la fi dhalalin mubin, suna cikin bata batan kuma mabayyane. Allah tsare mu daga bata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan duniya, ya zo wannan rayuwa a lokacin da mutane suke cikin bata, an yi nisa da karantarwar annabawa. Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekaru 500 da sama da tafiyarsa, Allah ya ɗauke shi. Kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lissafin da ake ambatawa na common era da ake kira miladiya, an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 570 ko na miladiya. Kaga wannan kuma miladiya nan, kun ga ta Annabi Isa, kaga kenan rabansa da Annabi Isa shekara 500 da wani abu, sannan sai dai shekara 40 aka aiko shi a matsayin annabi. Kun ga kenan a shekara ta 610 a shekara ta 610 ya zama annabi.
to duk shekara 600 nan mutane duk a cikin bata suke babu wani annabin da yazo a tsakani musamman mun kalli lokacin larabawa aljaziratul arabiya su da ma babu manzo daga banu isra'ila da yazo musu in kaga wani abu to wasu ne daga cikin mutanen da suka go ko daga yaman wanda suke da kristoci ko suka dauko daga can amma ba haka ba asalin su area nan gaba ɗaya bautar gunki kawai ake sai da kaji nan da can an samu wani malami da ya taba zuwa daga wani wuri irin su warakat ibn nawfal da makamantan su a tarihi dai ai kun ji yau amma ba haka ba kafin nan duk al'umma a cikin bakin duhu suke wannan iya dama galibi sakon manzannin banu isra'ila kuma iya banu isra'ila suke tsaya banu isra'ila kuma ina ake samun su a lokacin iya falastin dududu nawa take a cikin in ka kwatanta ta da duniya kaga kenan gaba ɗayan duniya a cikin duhu take kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dama annabawan banu isra'ila an aiko su ne zuwa ga mutanensu su ba su yada zuwa wani wuri ba illa dai kasancewar addinin annabi isa tunda daular rumawa suka karbe shi a matsayin official addini na state na kasa na gwamnati to sun yi tabanninsa sun karbe shi shi yasa ma har suka shiga masa da shirke-shirke bautar rana da makamantan irin waɗannan abubuwan duk ta hanyar karɓar rumawa da suka karɓi addinin kirista ne shi yasa addinin aka canza shi ya koma addinin shirka ba tauhidi ba wannan wani mahallin zancen ne da mu amma dai kun ga ko da wannan din tunda an gurɓata shi in kuma ka hada shi da bautar gumaka da ake yi to al'umma a cikin bata suke to in kuma ka zo dai ka tsaya iya aljaziratul arabiya musamman kabilun quraishawa da makamantansu babu wani manzo da yazo musu babu wani annabi da yazo musu a cikin jahiliya suke a cikin bata dole ne ya zama sun ji wannan imtina ne wannan bayanin baiwar daga Allah su ji shi a jikin su cewa ba dan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanzu sun halaka kun ga dai magana mun faɗe ta kwanaki magana Ja'far ibn Abi Talib ko da magana Abu Sufyan da yake gawa Hiraqi duk yana nuna maka halin da Larabawa suke ciki kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yazo wani irin tasiri yayi ya canza musu rayuwa ya mai da su daga shirka zuwa tauhidi daga mummunan hali zuwa kyakkyawan hali daga zazzafar zuciya zuwa tausassan zuciya da makamantan irin waɗannan halaye da ɗabi'u da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza musu mu karanta maganar Malam Sa'di kan lokacin ya tafi هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها ونن بيوة دع الله يأنبتشيتا يبورنتا من كي بيوة كنا فتر كي كي تشأكي كرا بولي ألا يا هلت شيئي لو من دع ما شيني من أسل بيوة نيني مكا ياتي نيني مكا بابو ألا باين كسكولي amma dan adam yayi maka wata baiwa yayi ma kyauta kuma yazo yana cewa ni ne fa nema to wannan Allah ya haramta yana kuma bata ladan mutum in yayi irin wannan to amma Allah madaukaki ya halatta gare shi shi babu wani abu haram a kansa domin da wannan zai cina maka baiwar da yayi maka dan ka zo ka bauta masa domin haƙƙinka ne da maka bauta masa shi ko wanda ya taimaka maka a matsayin dan adam ya taimaka maka ba haƙƙi ne ka bauta masa ba an gane to wannan ne dama da mu to Allah madaukaki yayi wannan baiwa ala ibadihi wannan baiwar kuma ita ce akbarun ni'am mafi girman ni'imomi da Allah ya wa dan adam shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine sababin duk abin da muka samu na shiriya bal kai ce ba za a ce ma akbaru ba an ce akbar me ma'ana akbar ita ce mafi girma ma'ana akwai wasu ni'imomin ita ce sama sai ce kai ba ma a ce mata mafi girma ba ita ce asluha ita ce tushen ni'imomin baki ɗayansu duk ni'imomin ana gina su ne akan wannan ita ce asali cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da aka tana muka samu tauhidi muka samu shiriya wahiya al-imtinanu alayhi shine baiwa da yake akan su bi hadar rasulil karim da wannan manzo mai karimci alladhi anqadhahum Allah bihi min ad-dalalah wanda da shi ma'ana bi sababihi Allah ya tsirar da su daga bata wa asamahum bihi da shi ai da sababinsa Allah ya tsare su min al-halakati daga halaka fa qala sai Allah ce laqad manna Allahu ala al-mu'minin Allah yayi baiwa akan mu'minai id ba'atha fihim rasul me sai aka ambaci mu'minai ba a ce al-alamin ba bal me suka ce saboda mu'minai su ne suka amfani da wannan baiwar duk wanda
aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam shi bai yadda da shi ba bai imani da shi ba bai karbi sakon ba bai amfana ba don haka wannan baiwar baya cikin wanda aka yi wa in yayi inkarinta ma'ana an zare ta ne bata same shi ba yayi hasararta an sako masa ita yaki karba shine ma'ana don haka mu'minai an ware su anan an ambata saboda su ne almuntafi'una biha id ba'atha fihim rasulan domin ko Allah madauki ya aika musu manzo min anfusihim daga jinsin su ya'rifuna nasabahu sun san jinsin sa nasabar sa asalin iyayensa da kakanninsa duk za a lissafa dinnan kun haddace ko ko haddace nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sunayen yan balde yan fim ba ko nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan mutane da aka aiko su zuwa gun manzon Allah da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su sun san shi sun san dan waye jikan waye dan manaji ina jikan waye jikan waye jikan waye har zuwa asalin sa duk sun san wannan ba bako bane wahalahu sun san halin sa yanayin sa dan wannan asali ne matakin gidan su a cikin birnin Makka ba ba kauye bane kuma gidan su zuriyar su sune masu shugabancin Larabawa dan haka dan dangi ne ba wanda za a yi masa gorin dangi bane shi yasa ya faɗa a hadisi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya zabi kinana ko daga cikin kinana ya zabi banu hashim daga banu hashim ya zabe shi kunga shi din zabi ne zababbe ne daga cikin zababbiyar kabila haka kabilar sa ba a baya baya take ba ka san wani gari zaka ji an ce wane waye sai a ce ai ba a san waye nasa ba ko ba haka ba kwa ce ai dan wane ne kuma wannan daga wuri kaza yake daga kaza yake ba dan asalin gari bane zuwaye duk irin wani ayana fada ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai masa gori a Makka cewa dan wani wuri ne ba dan Makka ba wannan duk Allah madauki ya sanya shi da wannan sura ne fa da wannan sifar duk dan a kawar da wani yayi amfani da asali ya zage shi kada wani ya kokarin ya bude baki cewa ai manzon na kuma kaza ne ma a cikin ku shi yasa aka yi zaben domin kada wani ya halaka addinin sa domin duk mutumin da ya taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka nasa addini a fahimci abu yawa dan haka Allah madauki ya sanya shi daga zuriya mai tsarki mai asali fa qala sai shi yawa mun yi wannan ko ya arifuna nasabahu wa halahu wa lisanahu sun san harshen sa ba larabe ne ba quraishi asalin larabci ba koyaye ba da shi ya tashi shine mother tongue da ake cewa ko yawa ba zuwa yayi aka koya masa yi koyi larabci ba irin mu min qaumihim daga cikin su jama'ar su wa qabilatihim da qabilun su nasihan lahum ya zo yana musu mai nasiha musfiqan alaihim mai tausayi akan su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah yu'allimuhum alfazaha wa ma'aniha kun gani yana karantar da su lafuzan ayoyin da ma'anonin ayoyin wannan yana nuna maka alqur'ani tunda Allah yake faɗa mana yu'allimuhumul kitaba to alqur'ani a gaban manzon shi aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukarwa ko kuma bayan shi aka saukarwa yadda aka saukar da shi dinnan kakkab din sa babu wani juz'i da sai da ya rasu aka saukar da shi dukkan sa an saukar da shi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan sa ya koyar da shi bai bar duniya ba sai da ya koyar kuma koyar da lafazin sa yana nufin su waɗanda suka ji daga bakin sa sun fahimci inda za su tsara alqur'ani don haka ashe tsarin ayoyin alqur'ani da surorin alqur'ani karkashin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi shi an fahimci wannan abu duka zaka fahimci wannan daga wannan aya cewa ba wani ne yazo daga baya arrangin din Qur'ani yadda kuke ba yadda yake dinnan ba yadda ku Qur'ani haka Allah madauki yaso a sau a tsara shi duk da ya saba a tsarin saukarwa an fahimci abin in an ce tsarin saukarwa tasalsulin wace aya aka fara saukarwa iqra ko yawa kunga ai in ka bude alqur'ani farkon aya da zaka gani ba iqra zaka fara gani ba wace zaka fara gani fatiha bayan ka karanta fatiha sai baqara yawa to wannan tartibin haka Allah ya so a yi domin haka manzon Allah sai ya umarci sahabbai su yi zaka ji shi a suna cewa
alqur'anin asali na gaskiya aliyu ne kawai ya rubuta shi shi kuma ya rubuta shi ne gurgudan saukarsa ba gurgudan wannan jerin fatiha baqara ba su sun dauka wannan fatiha baqaran sahabbai ne suka yi ba manzon Allah ne shi ayi shi ba an fahimci wannan abu yo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tsara wannan shine duk wata aya in ta sauka sai ce ij'alu hadhihi fil aya fi surati allati dhukira fiha kaza sai su bude su abinda shi yasa kuka ga fa'idar rubuta alqur'ani a ganye a kashi a kaza a wurare inda a littafi ne tun lokacin saukar haka ake rubutawa ai za a sha wahala wata ran wata ta sauka a ce ku bude nan sai ku sa ta tsakiya amma tun da dama a cikin kaho an sa a wannan kashi an sa a wannan bango an sa a wannan to duk sun haddace kuma lokacin da aka tashi rubutawa sai aka rubuta akan tsarin da yace a jejjera su an fahimci abin da aka da umarnin sa aka da aka duk wannan yana cikin ma'anar yu'allimuhum alkitaba walhikmata shine alfadl wa ma'aniha ma'ana kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana wajen bayanin wasu ayoyi yace aya kaza fadin Allah kaza shi yasa a wasu hadisi zaka ji na cewa ikra'u in shi'tum wani lokacin shi ya kafa hujja wani lokacin sahabbai su kafa hujja da wata aya ikra'u in shi'tum fa'idar wannan shine in kun so ku karanta saboda ya faɗi wani abu sai ce in kun so ku karanta fadin Allah kaza da kaza ma'ana kamar wannan tafsiri ne na wancan abin da ya gabata wa yuzakkihi kuma yana tsarkake su tsarkakewa minash shirki wal ma'asi war radha'il wasa'iri masawi'il akhlaqi yana tsarkake su daga shirka da saban Allah da dabi'un kaskanci shine ar-raza'il dabi'u marasa daraja marasa kima wasa'iri masawi'il akhlaqi da kuma sauran munanan halaye duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake sahabbai daga shi ka karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka riƙe ji wane da kafin ya musulunta dan fashi da makami ne da kafin ya musulunta yana kaza yana kaza duk akwai wani da yana kaza sai ai ta fadar abubuwa amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ai babu abin da ya kai muni irin bautar gunki ko ba haka bane ba zan fashi da makami ba wani sai kaji yanzu ana cewa wani da ya fashi da makami kafin ya musulunta sai a ce to ai kaji sai ya manta da duk mushrikai ne domin wannan shine mummunan laifin da yafi kowanne girma a bauta wani abu wanda ba Allah ba a tsaya gaban Allah da uzza a yanka a ruku'u a yi sujada a yi roƙo a faɗi a zuba masa ran madara a yi wanke shi a yi kaza da kaza duk ana bauta wa Allah da uzza ai babu kaskancin da ya kai wannan to suna cikin wannan Allah maɗauki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tserar da su daga wannan abun ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah suka ce la ilaha illallah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka daina bautar lata da uzza tsarkin farko kenan sai kuma aka daina zunubai aka daina zina aka daina shan giya aka ce kaza ku daina kaza ku daina a hankali suka zama mutanen kirkin da ba a yi irin su ba kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yayi tarbiyar su kuma su suka tarbiyantar da wasu har yanzu falalar tarbiyar da suka samu a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu muke ci don ba dan ta hanyar su ba iya kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a duniya daga lokacin da aka bashi annabci ya kara shekara 23 ya zama ya shekara 64 da 3 a duniya aka dauke ransa da iya nan Qur'ani ya tsaya kuma iya Makka da Madina da shikenan kila sakon ma da bai zo mana ba wasu daga cikin kakannin kakanninmu da sun mutu kafin sakon ya zo amma cikin rahamar Allah waɗannan sahabbai su suka dauko wannan sako har ya zo mana a wani farkon ma zamanin sa ba a yi nisa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ya shigo mana nan Afirka to yuzakkihim minash shirki wal ma'asi da saban Allah war radha'il da dai waɗancan abubuwa wa yu'allimuhumul kitab yana kuma ilmantar da su littafi imma jinsul kitab alladhi huwa alquran ko da jinsin alquran fa yakunu qawluhu yatlu alaihim ayati almurad bihi alayat alkawniyya da idan tunda ya ambaci alkitab sai a ce jinsin littafai ayat kuma da aka ambata sai a ce to alqurani ake nufi da alkitab sai ya zama cewa yatlu alaihim ayatihi yana ana nufin ayat alkawniyya kun gane ko ba gane ba mu karanta daga qurani لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم منه آياته كو سيمي ويزكيهم سيكو ويعلم الكتاب والحكمة منغني كونغ أي أنفدي يعلمهم الكتاب دبن an kuma an fadi yatlu alaihim ayatihi daban. In ka ce yatlu alaihim ayatihi qur'ani ake nufi, to kana buƙatar fassarar alkitab din wanne ake nufi. An fahimci abu? Idan ku aka ce qur'ani shine alkitab, sai a ce to ayatihi din shine yana karanta musu ayoyin Allah alkauniya, ku dubi sama da ƙasa, ku dubi kaza, ku dubi kaza, don su ne waɗannan ayat alkauniya. An fahimci abu? To shine abin da yake nufi. Yawwa. Sai awul murad bil kitab, ko kuma mu ce abinda ake nufi da alkitab huna shine alkitabatu. Wasu malamai sun fassara wannan shi ma, cewa abinda ake nufi da alkitab shine rubutu. Kasancewar larabawa ummiyai ne, zuwan alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sai kuma ya koya musu alkitaba, ma'ana shine alkitab din, ma'ana rubutu, tare da cewa shi ma an saukar masa da kafin wannan lokacin, shi ma bai iya rubutun ba, bai iya karatu ba, da aka saukar masa kuma ya iya, ya kuma koya musu. An fahimci wannan? Wannan wata fassara ce da wasu malaman suka bayar, cewa ana nufin alkitaba. Fa yakunu qaddimtanna alaihim bi ta'limil kitabi wal kitabati, sai zama kenan ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu alqur'ani, ya kuma koya musu rubutu, duk wannan da ya shigo ciki. Ko wanne din ka dauka ma, ma'anar tana nan, waccan din ta lazimci wannan, wannan ta lazimci waccan. Allati biha tudrakul ulum wa tuhfadu, ita kitaba, ma'ana shi rubutu, ai da shi ne ake riskar ilimi. Wanda ya iya rubutu shi ne, in an yi rubutu zai iya karanta rubutu, ya fahimci rubutu, ko ba haka bane? Har kuma ya riski ma'anar da rubutun yake bayarwa. Wa tuhfadu kuma sai ya kiyaye wannan ma'ana da ya gane daga cikin rubutun da ya karanta. Da haka dai duk zancen yana nan, alqur'ani ne ko kuma karatun rubuce-rubuce ya koya musu, duk yana nan. In ma kuma ɗauki ayat wancan alkauniya ɗin, shi ake nufi. Wal hikma, da kuma hikima, malam ya ce wa hiya sunnatu, ita ce sunna. Allati hiya shaqiqatul qur'an, da ƴar uwar alqur'ani ce, kamar da alqur'ani yuhtajju bihi ويستدل به وهو مصدر من مصادر التشريع. انا كفى حجه لشي، انا كفى دليل لشي، اصلي ني مبقدر شريعه، تو هكا سنه ايتما ايرور القران شي. المسلمين با بانبانشوا وجن احتجاج تكان القران والسنه ده حديث ان غني باكا تشوا القران شي كداي مكي حجه لشي، شي كما حديثي انا دي دان تيمكاوا ني لشي. يدا ya wajaba ka kafa hujja da Qur'ani ka yadda da shi, to in ya tabbata hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana, shi ma kamar Qur'ani yake wajen a kafa hujja da shi, ba kamar Qur'ani yake ba wajen darajar asalinsa, tun daga wannan daga Allah, wannan kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma duka asalinsa wahayi ne, shi ma daga Allah din yake. Amma ta ɓangaren lafazi, lafazin sunna ba dukan lafazi yake daga manzon Allah, daga Allah ba, daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake. Kun ga koda bambanci tsakanin alqur'ani da alhadith alqudsi, ai malamai sun bayyana mana waɗannan abubuwa. To amma in muna zance haka nan, kuma zaka iya cewa da bambanci wajen yadda sigar yake, da wancan akwai qur'ani, akwai tahaddi, shi kuma hadisai babu tahaddi. To amma duk da haka, in ka zo ihtijaji, in ana zancen kafa hujja, to babu bambanci tsakanin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yadda zaka kafa hujja da alqur'ani, haka zaka kafa hujja da hadisai. In ka ji mutum yana cewa shi zai hujja da Qur'ani shi kadai, amma ba zai hujja da hadisai ba, to wannan baya cikin mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin Allah shi ya aiko manzon Allah, shi kuma ya umarce shi da yayi bayani, litubayyana linnasi ko ma nuzila ilaihim. Kun ga nan wannan aya tana nuna mana wasu abubuwa, akwai bayanin manzo, ko akwai kuma ma nuzila. Ma nuzila din nan shine me? Shine alqur'ani. To bayanin fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko bai yi ba? Yayi. Qur'ani shine bayanin qur'ani, ko kuwa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya faɗa shine bayanin alqur'ani? Maganar da ya faɗa da baki, tunda yace litubayyana linnasi, ka bayyana wa mutane, kaga wannan ashe daban, qur'anin ma daban. To dole ne mutum ya karbi bayanin alqur'ani, bayanin sunna kai akan alqur'ani. To shine sai ce wal hikma, yace hiya sunnatu allati hiya shaqiqatul qur'an ووضع الأشياء مواضعها nan cikin fassarar hikiman ne yake cewa daga cikin ma'anonin hikima akwai wannan ma'anar cewa sunna ake ne ma'ana ta biyu shine sanya abu a inda ya dace shi ma ana kiransa hikima ko sanya abu a inda ya dace ma'ana ta uku shine ma'rifatu asrar ash-shari'ati sanin sirrin shari'a shi ma ana kiransa hikima me ce ce hikimar cewa ai kaza shari'a da ta zo da mai laifi kaza ai masa haddi kaza mai hikimar sai a ce kaza da kaza ne sanin wannan duka daga ina aka samu daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu don haka yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim fajama'a lahum baina ta'limil ahkami wa ma bihi tanfidhul ahkami anan kun ga ya hada musu tsakanin me ta'limul ahkam ilmantar da su hukunce hukuncen da kuma ma bihi tanfidhul ahkam da abinda ake zartar da hukunce hukuncen da shi akwai hukuncin daban akwai zartar da hukuncin to duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da yadda za a yi su wa ma bihi tudraku fawaiduha wa samaratuha da kuma abinda ta hanyar sa ne ake riskar fa'idoji shine kun ga hikima din da kuma samarat fa'idar da ake samu amfanin da ake samu daga shari'a an karanta ففاقوا بهذه الامور العظيمه جميع المخلوقين ده wannan wadannan yan makarantar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sahabbai da kuma sauran al'umma da wannan abun faqu da wadannan manyan abubuwan suka zama sun zama sama da jami'al makhluqi mu yanzu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kwatanta ai daban muke da sauran al'umma wajen me wajen tauhidi wajen adalci wajen dukkan wannan abubuwan da ake faɗa da dan adam zai kammala da su babu inda suka cika irin a wurin musulmi da wannan tazkiya din da ilimin babu inda zaka samu addini mai tsari mai ilimi irin addinin musulunci to wannan shine don haka da haka aka rinjayi aka fi sauran al'ummomi wa kanu minal ulama'ir rabbaniyin da wannan suka zama daga cikin malamai ar-rabbaniyin nan ce ar-rabbaniyin kun san mun karanta ayoyin baya ko ma'anar rabbani shine sune alladhina يعلمون صغار العلم قبل كباره يوا ما سو علمن تدا قنانن علمي كافن منيا منيا معنى دي ودند سكا ايه تربيه ما سو تربيين تدا الامه تو سي سي وان كانوا من قبل كودا سن كسانشي غبانين هكا نن قبل تازو منقطعا عن الاضافه عند ان اضافه تو زي زما من قبل من قبل ان كجي انت من قبل تو اكوي ابوندا اكاي اضافه زوا غريش in ku aka yanke idafa to shine zaka ji an ce min qablu ma'ana min qablu hadha al-ba'th kafin a aiko wani kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bi'sati hadha ar-rasul la fi dalalin mubin sun kasance lalle suna cikin bata mabayyani la ya'rifuna at-tariqa al-musila ila rabbihim basu san hanyar da zata kai su zuwa ga ubangijin su ba wala ma yuzakkin nufus basu san abin da ke tsarkake zukata ba wa yutahhiruha ya dai tsarkake su bal ma yuzayyinu lahum jahlahum fa'alu amma yadda suke da a jahiliya ma yuzayyinu lahum jahlahum fa'alu da abin da zai kawata musu yayi ado ga jahilcin su shi suke aikatawa ko ba haka suke ba yawa haka jahiliya take ai shirka a bautawa wanda ba Allah ba a dauko gunki a jejeji a sassako shi a gyara shi a shafa masa mai a yi masa ado a sa masa riga a zo a ajiye shi a cikin gida ba da kafarsa ya tako ya zo ba sassako shi aka amma a sun koya a yi masa sujada a yi masa ruku'u kimmar rashin hankali kenan ma'ana rabuwar dan adam da hankalinsa karshensa kenan ka halicci abu ina nufin ka kirkiro abu da kanka sannan kuma ka zo ka bauta masa mutum ya manta cewa wanda ya halicce shi shi ya cancanta ya bautawa to sannan suna cikin wannan hali su yi zinace-zinacen su giya lokacin dama har ma zuwa musulunci sai da musulunci zuwa aka haramta giya ko ana ta shan giya mutum ya mutu ya bar mata 10 ko 20 duk matansa ne kuma ɗansa ya gaji matan ne ɗa duk wannan abun haka ake kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗauki ya ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ya ƙara saka masa akan wannan al'umma abinda yayi wannan al'umma babu wani annabi da yayi irinsa kuma ku ga sakon sa yadda har yanzu yana nan yana tafiya har zuwa kiyama kuma sakon sa yana nan Allah madauki alƙarin ya alƙawarin tsare shi to sai ce wa in kanu min qabl ay bi'fati hadha ar-rasul la fi dalalin mubin la ya'rifuna at-tariq al-musil ila rabbihim wa la ma yuzakkin nufusa wa tahiruha bal ma yuzayyinu lahum jahlukum fa'alu wa launa qad dhalika uqul al-alamin koda wannan abin da suke aikatawa ya saba wa hankalin duk duniya su za su aikata shi kimmar jahiliya kenan a jahiliya ba zancen hankali ba zancen wani abu shi yasa zaka duk addinin da ya ginu akan jahilci to zaka ganshi baya damuwa da hankali shi yasa malamai suke kwatanta addinin kiristanci a cikin musulunci kuma su kwatanta masu guluwi a tasawufi waɗannan ana zare musu hankali a cikin wasu daga cikin abubuwan da suke ba akan ilimi aka gina abubuwan su ba aslan to shi yasa duk inda babu ilimi to zaka ga ana aikata abubuwan da hankali ma ba zai karba ba to shi yasa su din zaka ga cewa duk abinda jahilcin su shedan ya kawata musu shi sai su aikata shi sannan kuma abinda za su aikata din nan koda ya saba hankalin duk mutanen duniya sai su ce ba ruwan su za su aikata shi kun ga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cire su daga wannan ai ba karamar baiwa bace baiwa ce da ta cancanta a ambace ta a wannan littafi Al-Qur'ani shi yasa saboda muhimmancin wannan aya abinda malai rubuta anan ya kare ko mu bar shi haka in yaso aya ta gaba sai darasin gaba sai mu je kanta insha Allah abinda ya jawo muhimmancin wannan ayar na so ambata mana muna jin wani malami Ibn Nasiruddin al-Dimashqi ko yana da wani littafi da ya rubuta ya kai shafi 500 da wani abu iya abinda aka samu ma kenan sunansa Majalis fi tafsiri qawlihi ta'ala laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin wannan ayar kawai yayin majalisi yana sharhinta ba fa sati daya ko sati biyu ba shekaru yayi yana fassara wannan ayar Ibn Nasiruddin al-Dimashqi ya rasu 842 Ibn Hajar yana cewa shi ma ya halicci wasu daga cikin wannan majalis din Ibn Hajar al-Asqalani shekara 10 ne tsakanin su wajen mutuwa wannan 852 shine Ibn Hajar 842 shi kuma Ibn Nasiruddin al-Dimashqi to a cikin wannan majalis dai duk juma'a bayan la'asar yake duk juma'a zai zauna yayi in ya shiga usul a wajen ulumul qur'an asbabun nuzul maganganun da malaman ulumul qur'an ba su kawo ba duk ya kawo a cikin wannan littafi in ya zo harkar asbabun nuzul haka in ya zo harkar sauran abu addil ayi lissafin ayoyin alqur'ani haka in ya zo tafsiri yanzu wannan manna din da ya zo fassara ta duk inda aka faɗi mannu imtinani da mai duk abin da aka yi ishtiqaqin sa daga wannan mannu sai da ya kawo shi daga cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo an ce kaza an ce kaza shi sa ya kwanaki ko in ce shekaru yayi akan fassarar wannan ayar hakika ta cancanci ai mata wannan hidima ai mata wannan rubutu saboda bayani ne na falalar ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so zaka iya samun littafin koda a net kai zaka iya downloading din sa majalus fi tafsiri sai ka ambaci wannan ayar zaka ganshi na Ibn Nasiruddin al-Dimashqi akwai fa'ida sosai a cikin ta to da na so in ambata mana fa'idojin da zamu fa'idanta da su a wannan darasi sauran mumunci nawa ne 18 to ba laifi mu tsaya hakan kasancewar mun yi babban bako babban malamin mu zaka yi magana ai mun gama wannan ayar mun gama don haka darasin mu na gaba na wata ayar ce maimakon mu shiga sai mu tsaya haka kai ma mu baka mu ji wasu didade ba ayoyi bane kowa na san a cikin ku ya san Sheikh na Sheikh Abdulwahab Abdullah babban malamin mu lakabin sa da aka san shi da shi duk kun san shi Imamu Ahlus Sunna wal Jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wannan bawan Allah juriya da hakuri da iya tafi da mutane da kuma irin miƙa rayuwarsa ga hidima ga addinin Allah yawa duk yadda dan adam yake zai iya mu'amala da shi da kyakkyawar mu'amala duk da za ku ga wani lokaci fada to fadan iya baki ne amma zuciyar mai taushi da tausayin al'umma kasu halaka yana da kokari wajen wannan hada kan al'umma kar a bambalde wannan yenan yana cikin babbar mizarsa muna kuma addu'a Allah madauki ya saka masa da alheri tunda ya kawo mana ziyara ba za mu tsawaita zance mai yawa ba za mu bashi dama mu ji kalmasa sannan inda sai za mu rufe daga baya sai in karba mu rufe bayanin da za insha Allah ta'ala akarmaka Allah bismillah malam lokacin da muka je Madina ni dai na je 1992 to a lokacin da naje ma shi ya fita ban same shi amma yana kasar yana Makka lokacin matarsa tana jami'ar Ummul Qura tana karatu yana jiran ta su gama su taho ta to mukan je maka mu gaisa da shi a can mu dan samu yan mutsitsin yara haka kuma Allah ya kaddara kasancewar ana tare a kullum bayan duk lokacin da za su je muna nan mun zo hutu mu je musu kuma muna bibiyar abubuwan da suke ga irin kokarin da suke na yada sunna to hakika yana da hannu sosai wajen abubuwa da dama da suka gudana na sunna kar in cinye lokacin ya zama fa'idojin da zamu samu a gunsa sun yi kadan karamu Allah bismillah insha
Allah a'udhu billahi samiin alim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينوى الأمم الزانية صلى الله عليه وسلم وإن دعام لا يباس ربو متى سا يوكسام طالبين إلمي وإن دسكي fahimta da ku hakika ne yanda gaskiya yake a gode ma Allah malam yayi sauri ne ya fada abin da zan fada masa shi sai gaya mu yayi wannan yayi sauri yayi ba karamin ni'ima bane a samu hakikanin mu ce gaya maka gaskiya yanda yake a cikin addinin musulunci shine kikkirkin da mu ko mutum zai iya fahimci wannan ni'iman ba shi ya bar wannan jawin da yake ciki wannan rayuwar da yake ciki na daidai bara na wuce nan ban so iji ba don anan ne farko ya kamata in zo kafin wuce wajen Dr. Sani to shi baya mun mita da yawa saboda haka na yi hankura shi na je a canta shi ne wannan shekar muka ittifaq za mu zo mu ziyarce shi saboda ya cancanta mu zarce shi mu ji me ake yi Allah ya masa albarka kuma iyayensa suna cikin kabri Allah ya ji kansu jama'a na tsaddi karshen ayan da malai ke kokarin nuna muku masadirinsu shi mala rabon da malai ke da shi ni dan da yake da shi da sauran talibai shi ne hadda aqida tsansa da kuma qur'ani aqidan da ba a son sa shi kuma ni gatan mumini a nan duniya da lahira kaga ayan da yake cewa la lakad mannan laha lar mu'mini wannan ayan da ayan kawai da malam zai tsaya yayin da ya muku ishara shi zai rushe muku duk biloyin da ake yi wallahi tunda Allah ya ce duniya bai taba halitta irin manzon Allah ba ko annabawa da ban yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi san laki ma mu'minai muslimi guri man kalmatu mannan lahu wani rabo ne wanda Allah bai taba ba kowa ba yace Allah ya hakika she ya amfani da harfi tawkid lakadi kadi ya shiga cikin fili madi mangansa da bai yake she ce lakadi mannallahu da wani wuri lakadi aflahar mu'min mannallahu Allah ba kam rabo ya ba mu'mine ba saboda me iz ba'atha fihim rasula kawai gama masu kyauta da rabo duniya da lahira shine tura annabi Muhammadin da yake sallallahu alaihi wasallam tura masu durago an gama wannan rabon mutun ya zuba da wannan rabon wallahi ba zai taba gan wannan rabon ila yau mai kiyama to amma na karshen zamani wannan rabon mannallahu nan shine ake mai da shi wajen sufaye ake mai da wasu mutane da ba sense ba cikin ayan qur'ani wala hadisi sahiha wala hadisi da'ifi wala hadisi nakira babu su suna yin ake ba su cewa su ne matsayin manzon Allah balma yanzu matsayin Allah yake ba wai su ba mahlukin da yake matsayin manzon Allah duk duniyar nan ba wani hadisi da aka harce shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zan yake ba mu saboda duk wanda ya gane wannan sako ba dalil zai yadda da wani bani adam da aka nada shi walitaka da dishirme da surkulle ka so shi fiye da yanzu soyayya mafi Allah ya nuna da wani kunzumin jahili shi sa in kuna bibiya karatun malam kullu tarkizin sa abota malam shi kadai kar hada shi da kowa to wannan shi ne sako billahi alazim yan wa ai kokari wannan kartukan da bawa Allah yake yi ku yada shi duniyar karu yanzu duniya yazo kusa matasa bashe ku manzan Allah yake balliguni al-aulau aya ku daina kabarbara masallaci babu da abun yi ku yi kokari wadannan sakonnin a ringa isa da su al'umma su karu wannan shine sako wanda zai ma mutum wallahi ba rabon duniya kamar mutum Allah ya haci shi a cikin wannan zamanin ina da kyakkyawan akida ya kunci Allah ya dauki sako ko ya mutu bashi da abun yi bai samu abun aiki da bai samu aiki da yawa ba to wannan manzala sallallahu alaihi wasallam fa man kana fi kalbi miska zarati min alkhair dakhala janna tashin kiyama an samu dan akida kade ta wannan kade a zuciyanka wala shi zai shiga da ka janna to kokarin da ake yi yanzu malaman suna suke yi yanda za shigo da akidan kade ta Allah zuciya mutane bambancin da boko haram kenan domin manzala ya riga ba da dama sallallahu alaihi wasallam karshe zamani ne ka isa da sakon tauhidi akan zukata mutane wanda tashin kiyama wannan tauhidi zai kece su da wani jahili zai kawai kashe ka shi bai fahimci addinin ba kai ba ka fahimci addinin sa ba e kashe ka ka zo ka shiga wuta shi mai shiga wuta shi sai ce fa man kana fi kalbi miskazarti min khair dakhala janna in wa ai kokari wannan ba wannan sakon da yake yi ai sabi shi ko ta ina shi na yi tarkiza akan bin Allah da manzonsa muna cikin hadari rayuwa na muna na akidi akidan na wahdatu judiyya da ana ganin nauyi sai yanzu fashe shi ake yi a zagi Allah zagi annabi wanda za ta ba ya ayyamu addini ke na tushe ka sai rabbaniyun malamai da zasu fanta da addini ga addini ɗin shi'a da kun samu rabobin yawa kaso da yawa da maliki fanta da ku fiak kullina kokari irin da tambaya kun fahimta kuwa don ba fahimci addinin ba an yi asara wadannan miyagun akidan shi a hada shi da fahimta kuma yanzu ga kuma abin da yake cuce al'umma yanzu lalace kwakwalwa musulmi yanzu da na shan kwaya da maya bin maya wannan su ake a rushe al'umma baki daya batun da Allah ya ba ilmu in su malam kaɗan kaɗan da sauran tulabal ilmi to a ringa yi kokari ana shan ilimi ana aiki da shi da shi da mu baki daya wallahi ba wanda zai kai shi aljanna in ba mu aiki abin da muke aikatawa mun ga ko Allah Allah ya sa abin da muke gishi mai aiki da shi kuma abun da muke ga muku malaman ku akwai wanda suka girme shi amma abin da zai sa ku ji dadin rayuwa to so shi nake so kanku kuma sa addu'a ce ga an zama lafiya kanana hasada da cece ku je da abin nan ba zai kai mu gaci ba wallahi ce ka shiga wani duniya zaka so ina makana da malamin da zai koya maka addinin Allah a gode ma Allah yanda Allah ya yi maku Allah ya sa mu cika da imani karin cika muku da surutu to na zo ne in zace malam shi da gaskiya da na son zun kwana nan ne to amma tun jiya na bar gida ku ya san mu zan tafi da wani shekara kuma in Allah ya raya mu mun zo shi ku ba su faran kuna so yi kwana ku nan mu yi Allah ubangiji sun cika da imani Allah ya sa mu gama lafiya ka san musulmi Allah ya ba mu kuma lafiya ni yago akidun mu Allah Allah kai ka harce mu ka kare mu da zuriya mu da mummunan akida kuma Allah ya ba mu hadin kai wanda zan bauta ma Allah nan duniya da lahira an da kinsa ma kaunan manzon Allah zuciyar mu Allah ya sa mu ki bid'a da masu bid'a nan Allah ya sa mu cika da imani irin su malam kuma ne yawaita a cikin al'umma wanda zamu samu karuwa su kafi Allah ya kawo ajalin sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wani lokaci wani munasaba zai kawo ne insha Allah insha Allah
ya wata da ya ta kila ta kama ne da gobe da jibi ne Allah'a emanet olun.